Sashen Hausa da Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 19 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da Kano labarai.
To Ibrahim, shugaba Donald Trump da abokin adawa na Democrat Joe Biden sun yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarin su na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Sannan kuma shi ne samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar John Hopkins a safiyar jiya Lahadi. Ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 31.7 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. Haka kuma ana ci gaba da kidayar kuri'u a Guinea domin tantance wanda zai zama sabon shugaban ƙasar da ke yammacin Afirka.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji halin da ake ciki a yankin Ingilishi na kasar Kamaru mai neman ballewa.
Eh, waɗanda ake yakin da su, ashe gwamnati ta nuna cewa kamar ta kira su lalle su zo. To kaga ba zai yiwu ba kai an sa maka takarda cewa ana neman ka, za a kama ka, a maka hukuncin kisa kuma a gayyace ka.
To ko me yasa ake ci gaba da zanga-zanga a Najeriya duk da canza rundunar SARS ta yan sanda?
Mu ne muke sa su a gwamnati, su ne suke cin amanar mu.
A Nijar kuma taro aka yi na masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar.
Zamu bakin namu kokari adalci ya tabbata zabe mai kyau tsakani da Allah.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarin su na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada, inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganinta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Gangamin yakin neman zaɓe da aka yi ya tara dubban magoya bayan Trump waɗanda suka zauna kusa da kusa. Suna bayyana jin daɗinsu, suna kuma caccakar Biden da manema labarai. Mafi yawan waɗanda suka je taron ba su sanya takunkumin rufe hanci da baki ba don kariya daga cutar corona, duk da cewa ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a jihar. Yayin da alƙalamu da aka fitar na waɗanda suka kamu da corona a ranar Asabar suka zarta 1,000. Shugaban ya yi gargaɗi cewa samun nasarar Biden za ta haifar da ƙarin matakan ƙulle, kuma ya caccaki Biden kan cewa zai dinga sauraron masana kimiyya. Biden, wanda shi ɗan Katolika ne, ya halarci wani taron ibada a jihar Delaware kafin ya yi yakin neman zaɓe a jihar North Carolina, inda ɗan Democrat bai sake cin zaɓen shugaban ƙasa ba tun daga Barack Obama a shekarar 2008. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar John Hopkins a safiyar jiya Lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 39.7 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. Har yanzu dai Amurka ce kan gaba a adadin masu COVID-19 a ƙasashen duniya, inda take da mutum miliyan 8.1 da suka kamu da cutar. Ƙasar India ta ce a ranar Lahadi an samu sama da mutum 61,000 da suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24. India na da kusan mutane miliyan 7.5 da suka kamu da COVID-19 da kuma mace-mace fiye da miliyan 114,000, a cewar ƙididdigar John Hopkins. A Italiya, inda aka samu sabon adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a rana a jiya Lahadi na mutum 11,775. Prime Minister Joseph Conte ya baiwa shugabannin ƙananan hukumomi damar rufe dandalin taron jama'a da sauran wurare da mutane ke taruwa bayan ƙarfe 9 na dare.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Kamaru, inda ƙura ke ci gaba da tashi a yankin Ingilishi mai neman ɓallewa. Awwal Garba gare ka.
Wajen ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yi ɗamara na kakkaɓe masu ɗauke da bindiga a ɓangaren ‘yan aware, musamman a lungu da saƙo na wannan jihohin guda biyu waɗanda suke fafutukan ƙirƙiro ƙasa ta ƙashin kansu wanda ake kira Ambazoniya. Yau shekaru huɗu kenan da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take ta ƙoƙarin maido da zaman lafiya a wannan ɓangaren, amma abin ya faskara. Ɓangaren da yanzu haka tattalin arzikinsu ya jirkushe, matsalar karatun ɗalibai da noma da kiwo duka sun shiga wani hali. Na tambayi Alhaji Ali Danash, wani mai fara'a jini a ƙasar jamhuriyar Kamaru, kan yadda za a yi a shawo kan wannan matsala na mayar da zaman lafiya a jihohin ‘yan awarin guda biyu.
Wani kame-kame da kashe-kashe da ake nan bai taɓa ci yaki ba.
To a ganin ka, me ya kamata a ce yanzu an yi ba tare da cewa an yi da ƙarfin to ba?
Ito wato wanda shi da mun je bi kafan Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tambayi cewa wato yanzu a fara barin shi babban su daga cikin su wato Ayub Tabe wanda yake tsere yanzu, aka ce a fara barin shi ya shi da mukarraban shi su fito tukuna daga nan a nemi a sasanta da shi.
To ya kake ganin zaman da ƙasar Kamaru ta yi da sauran mukarraban gwamnati da kuma ɗan ɓangaren ‘yan aware ne?
Ito
wannan bai tasiri ba?
Wannan mun dade muna ga muku cewa bai tasiri ba kwarai da gaske. Domin me yasa bai tasiri? Waɗanda aka kira aka gayyata suka zo wannan zaman ba da su bane ake yaki a wannan. Eh, waɗanda ake yakin da su ashe gwamnati ta nuna cewa kamar ta kira su. To kaga ba zai yiwu ba kai an sa maka takarda cewa ana neman ka, za a kama ka, an maka hukuncin kisa kuma a gayyace ka.
Malam Shamsu dan asalin garin Baminda ne, shi kan yace aikin da jami'an tsaron suke yi sai Hamdala.
Na'am, a gaskiya dai alhamdulillah muna wato ainihin jinjina wa gwamnati da sojoji a yanda suka fara dauki ɗaiɗai akan wa'annan ƴan tawaye na Ambazoniya. Kwana biyu mun samu sawaba, mun samu sauki, babu ƙarin bindigogi domin an tsayar da wato ainihin masu aikin a caɓa. Abin ya kawo sanyi ga hare-haren da ‘yan Ambazoniya suke kawowa. Wato ainihin shi City Council Mayor ya yi ƙoƙari da shi da gwamna suka haɗa hannu na ganin cewa kada a samu babu, kuma wani irin babu ne da zai wuce a wannan waje in. To an samu, yanzu suna kokari, dama sun ce operation za su yi wato cleaning Baminda. To yanzu a yanda ake nan ciki ana ta ɗauki ɗaiɗai wa'annan yaran, sai dai mu ji an kashe wannan general a nan, an kashe wannan general a nan, an kashe wannan general a nan. To alhamdulillah an samu nasara ta wannan fannin. To amma ta wani gefe ɗaya kuma an samu cikas, domin ana ganin cewa yanda aka tsere da wannan aikin babu, kuma an kakkama ‘yan acaɓa, da an kakkama wa ‘yan acaɓa a caɓansu, hakan kuma ya saka cewa yaran in kuma wasu sun koma daji.
Na namijin ta bakin komanda mai kula da dakarun tsaro a garin Baminda, amma na buga wayarsa ba ta shiga. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Agaida Awal, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
Shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na Sudan ya yi alƙawarin ba da haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a taƙaice, da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar Al-Bashir, wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. Kotun ta ICC ta bayar da takardar izinin kama Bashir bisa zarge-zargen kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama masu alaƙa da rikicin da aka yi a yankin yammacin Darfur a shekarar 2003. Al-Bashir ya ɗauki mataki kan wasu ‘yan tawaye a Darfur da ke adawa da gwamnatinsa ta hanyar tura mayakan Janjaweed, waɗanda ake zargi da kisan mutane kusan 300,000, da kuma yin sanadiyar gudun hijirar kusan mutane miliyan 2.5. Sojojin sun haɓar da gwamnatin Al-Bashir a watan Afrilu shekarar 2019, biyo bayan zanga-zanga sosai da aka shayi a Khartoum, babban birnin ƙasar, da sauran wurare, wanda aka fara a watan Disamba shekarar 2018. A yanzu haka Albashir na zaman gidan yari tsawon shekaru biyu a Sudan bisa zargin rashawa, kuma a halin yanzu ana yin shari'arsa akan juyin mulkin da aka yi a shekarar 1989 wanda ya yi sanadiyar kai shi kan mulki. Ga dukkan alamu dan takara Luis Arce na jam'iyyar gurguzu a Bolivia ya lashe zaben shugaban kasa a zagayen farko na zabe. Tashar talabijin din Bolivia ta Unitel ta fitar da sakamakon farko daga Cesc Mori a tsakar daren Lahadi, wanda ya nuna Arce ya samu kuri'u kashi 52.4 cikin 100. Muna matukar godiya dan goyon bayan da mutanen Bolivia suka bani, abinda Arce ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter ranar Litinin. Mun farfado daga demokradiyya, kuma za mu maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar al'umma, in ji shi. Shugaban riƙon ƙwarya Janine Anes, wanda bai tsaya takara ba, ya taya Arce da mataimakinsa David Chukwuansa murnar yiwuwar nasarar lashe zaɓe.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu nufi Najeriya, inda zanga-zangar da aka fara yi kan gallazawar da 'yan sandan SAS ke yi ta rikide ta zama takuncin rayuwa akalla a wasu jihohin. Zainab Babaji gare ki.
Zanga-zangar kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi a Najeriya, wato SAS, a yanzu haka ya rikide ya koma na neman kawo garan bawul a harkokin gudanar da mulki a Najeriya. Wani matashi mai suna Thompson Danan da ke cikin masu gudanar da zanga-zangar a nan garin Jos ya ce banda batun kawo ƙarshen SAS suna kuma buƙata gwamnati ta duba matsalolin da ƙasar ke ciki ne don yin gyara.
Mu ne muke SAS a wurin gwamnati, su ne suke cin amanarmu. To haka duk da wannan abin da muke yin nan, governance nan ne a kasanmu, wanda ba so mutane su ji daɗin rayuwarsu. Muna so su zama musu masu bauta har mu mutu, yaranmu su zama masu bautan yaransu. To ba mu so, muna so a fara sasanta abubuwan ne a gyara shi.
Malaman addinai na da gagarumin muhimmanci wajen jan akalar mabiya kan turba da ta dace. Daraktan ilimi na kungiyar Jibris a nan jihar Plateau, Alhaji Abubakar Imam Gana, yace fitowar matasa suna zanga-zanga akan titi ba shi da wani fa'ida.
Ni ina ganin ba daidai bane a tashi a fito wannan zanga-zanga a tare hanya a tsinka ma mutane zuciya. Mafita shine wato in abu ya faru a ƙasa, in abu gwamnati tana yin abin da bai dace ba, sai ku samu wani wanda yake rubutu wanda zai bama gwamnati sako da wuri. Yin zanga-zanga yana komar da ƙasa baya. Yaushe muka fita akan rikicin corona virus, mun fita tattalin arzikinmu yayi ƙasa, yanzu kuma ya fara farfadowa.
Shi ko rabaran Solomon Guruza na majami'ar Equa ta cibiyar koyon tauhidi da ke nan Jos yace matasa sun fara gane ƴancinsu kenan.
Abu daya SAS ya sa jama'a suka fita titi, to kin ga da mutane suka gane cewa ashe za mu iya mu yi haka har mu sa gwamnati ta canza salon abin da ta sa a gaba. To lallai wasu abubuwan da suka matsa mana, alal misali maganan makarantu, yara suna gida ana strike, ko da an ce an dawo makaranta malamai suna yaji, akwai maganan lafiya asibitoci da sauransu, akwai wasu abubuwa da yawa. In kika lura yanzu mutane sun fara maida hankali akan waɗannan abubuwan, har ma sun fara korafin cewa albasain da ake biyan wa'anda suke National Assembly yayi yawa da sauran abubuwa makamata. So yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun fara gane haƙinsu. Wannan shine daya a cikin lokacin da yawa wanda za a ce mutanen Najeriya sun dauki bambancin addini, bambancin kabilanci da bangaranci sun aje a gefe.
Wani mai fashin baki kan lamura a jihar Nasarawa, Comrade Buhari na Ta'ala, cewa yayi
abin da suke yana da kyau, kuma zan iya ce kuma ba shi da kyau. Da ɗan siyasa mu suna da tausayin talaka, suka ba mu duk abubuwan da za su ba mu, da ba mu kai wannan wajen ba. Rashin amfanin zanga-zangan shine tunda mutananmu yu matasan Najeriya kun yi kuka irin wannan har aka yadda aka ba ku kunni, ya kamata ku janye. Wallahi reform ba rana ɗaya ake ba, ya kamata su ma su ba gwamnati lokaci.
A halin da ake ciki dai, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya kafa kwamitin bincike kan korafe-korafen cin zarafi da hukumar 'yan sanda suka yi da zimmar samarwa waɗanda aka cuta haƙƙinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab, yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben kasar mai karatuwa aka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki. Salabarma gare ka.
Tunatarwa da jan hankulan shugabannin rassan hukumar zabe na sassan kasa akan maganar mutunta dokokin zabe a yayin zabubukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 shine makasudin wannan taro na tsawon kwanaki biyu, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Aladua Amada ke ƙarin bayani.
Abu na fari su sanke wannan yauni da Allah subhanahu wataala ya dora musu, da kasa ta dora musu, da mu muka dora musu. Yauni ne babban yauni, tunda sakamakon zabe ko yayi kyau ko kai yayi kyau yana dabar yana fitowa daga gare su. Za mu kwatanta musu su yi takatsantsan busa aiki da doka, tunda duk abin da muke da doka ne muke yin shi, don ku su yi takatsantsan da doka, don mu ba su shawarar da ya kamata, mu musu jan kunnen da ya kamata, kuma mu ba su horon da ya kamata, kuma da kayan aikin da ya kamata mu ba su.
Jami'ai sama da 300 da ke da alhakin tafiyar da sha'anin zabe ne ke halartar wannan taro. Shugabar hukumar zabe ta jihar Doso Metro Aisha Garba na cewa za su kiyaye dukkan bayanan da suka ji daga shugaban hukumar na kasa.
Ni tun 2004 nake haraka election, na ita 2004 na ita 2006. In aka aza mutum nauyi ya kamata ya yi adalci. Adalci shine ne kai hankuri da mutane. Kai hankuri da mutane kuma abin da doka ta ce ayi shi bisa kan doka. Abi gaskiya, abi hanyar da doka ta faɗi. Kuma biskan wannan muna fatan
A nasa bangare shugaban reshen Seni na gundumar Inatest ta yankin Tilaberi, Abdulaziz Muhammadu, ya yi kiran talakawa su ajiye hankalinsu game da wannan zabe, yayin da ya buƙaci hukumar zabe ta tanadi wadatattun kayan aikin da ya kamata a isar da su akan lokaci.
Komi ya kasance abinda za a aiki da shi a kawo a aji cikin lokaci. Hukumar zabe abinda muke fata gare ta ta sa muwaye lokacin da an kace gashi an kebe za a abin kayan aiki muku. Za mu bakin namu kokari adalci ya tabbata zabe mai kyau tsakani da Allah za mu tahiyar da waɗannan abubuwa.
A yanzu haka an shawo gangarar ayyukan buga katocin zabe, saboda haka wannan taro a wani bangaren sa zai tantauna akan tsare-tsaren ayyukan soma rabon waɗannan katoci.
Daga nan zuwa ƙarshen wata wannan buga katon zai kare kawai abin da ya saura kawai mu rarraba su. Kuma wannan hukumomin na gundumomi da na jiha su ne doka ta dora mu alhakin rarraba wannan katon zabe. Da mun yi da wannan horo da zan mu ba su insha Allah, tun daga Laraba za su koma can, kowa inda aka kai shi zai yi tsara kawai mu kata zan mu aika musu su fara raba ta.
Tsarin jadawalin hukumar zabe ya yi nuni da cewa a ranar 13 ga watan Disambar da ke tafe ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi, yayin da za a gudanar da zaben yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Barma, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi
hau. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba waishin ina ake kai kudade da dalibai ke biya a makarantun kwalejojin horas da malamai a kasar baki daya, inda shugaban hukumar da ke da alhakin kula da makarantun kwalejojin horas da malamai, Farfesa Baffa Aliyu, yake muna karin haske akan hakan.
Wannan kudade da yara suke biya idan sun zo za su fara karatu da ake ce masa registration ba wani kudi ne mai yawa ba. Kudin mukan ce da shi kudi ne wanda aka rike wa daliban don aiwatar da muhimman abubuwa musu, all in trust. Misali, waɗanda aka ɗauka domin su share musu bayan ɗaki a kullum, waɗanda aka ɗauka domin share harafan makaranta wanda duka yanzu ba gwamnati ne ke biya ba, aka kira shi outsourcing. Gwamnati ba sa biyan mai gadi balle laborori. Saboda haka wannan kuɗi na registration shi ake amfani da shi wajen aiwatar da aikace-aikacen da ya kamata a zayyana kafin karatun nan yakan kama. Idan ka hada wannan kudi da kuma dan kudin da ake bayarwa na gudanarwa, na gudanar da makaranta da ake ce masa running course, to shine zaka ga makarantan ana dan tafiya ne, amma ba wai an samu dukkan abin da ake so ba. Tunda hatta su kudin jarabawa, su wasu abubuwan da yake yakan taso da sauransu duka dai a cikin wannan kudi, makaranta bata isa ta taba kudin registration ba, sai ma ta nemi kari a wani wuri ta
idan muka duba wannan magana da kai, za a duba kuma a ga cewar akwai magana da ta shafi karancin malamai da karancin masu gudanarwa, musamman a waɗannan kwalejojin horas da malamai da ake da su a gabaki ɗayan Najeriya. Akwai wani tsari da kuke da shi don ganin an ƙara yawaitar malamai da ma'aikata a waɗannan kwalejojin horas da malamai?
Ni a kwalejin ilimi ko kwalejojin ilimi akwai wajen 27 na gwamnatin tarayya, akwai wajen 53 na gwamnatin jihohi, ka ta sama 71 ko ma 80, wanda gwamnatin tarayya ne ta take daukan nauyin ilmantar da malamai su, yi musu gine-gine da kuma sa kayan aiki da dalibai za a koyarwa a daliban a ciki. Duk wannan ita hukumar ita take yi. To haka kuma in ka je polytechnic ita take yi, in ka je jami'a ita take yi. Saboda haka wannan tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi, wanda a fidda kuɗi tun daga can revenue, wanda abinda ake samu na gwamnatin tarayya daga ina ne ma akwai wani percentage wanda ake fitarwa, sai a bayar sai a raba. To wannan ina ganin ba karamin gudumawa bane.
To ina batu da ya shafi daukar ma'aikata kuma, to ku kuma bai zamana haƙƙi gare ku ba yanzu ku kuma ku dauki su sabbin ma'aikata domin a samu a wadatar da waɗannan kwalejoji da malamai da suka san aiki?
Koyaushe ana dauka.
To amma ana kokawa da karancin su?
Za a koka, amma koyaushe ana dauka.
To akwai wani mawaki da yake cewa yawan jama'a shine kasuwa, ba yawan shaguna ba. Za ga cewar yanzu a duk safiya ana ƙara kirkiro kwalejojin horas da malamai. To yanzu wannan matsaloli da ka zayyano akwai su, kuma yanzu a sake bude wasu sababbin kwalejojin horas da malamai, kana ganin wannan ba ƙara samun koma baya bane ga fannin ilimi a ƙasar?
Ba wani koma baya. Ko dai ka bude, ka ƙara budewa a ci gaba da karatu, ko kuma ka samu yaran da ba za su je makaranta ba, saboda ka budewan yare.
To budewa babu nagartattun kayan koyarwa, babu nagartattun malamai?
Ai wannan magana ne ni nake faɗa maka. Na yi koyarwa a kwalejin ilimi da kimiyya, na yi koyarwa a kwalejin horar da malamai, na kuma yi koyarwa a university. Kayan karatun da ake da su yanzu a makarantun gaba da secondary school da ba mu da su. Irin gine-ginen da ake da su yanzu da ba mu da su. Saboda haka wannan kuma duk wani magana ne wanda abinda mutum yake so ya faɗa zai iya faɗi game da wannan. Ina tabbatar maka da cewa a yankin division din da na taso, lokacin da na zo shiga boarding senior primary school, za ka yi elementary daga aji ne zuwa a ƙauyen in ƙauyen yana da makarantar, amma ka yi senior na shekara uku aji 5-7 sai ka zo division din headquarter, kuma makaranta ɗaya ne.
To idan ka yi wannan magana, za a ga cewar ai a wannan gaba kana so ka bada tabbaci ga 'yan Najeriya cewar su zara ido su gani waɗannan sababbin kwalejojin horas da malamai da aka kirkiro da ma waɗanda ake da su nan ba da jima ba, kana so ka ce kenan za a ga canji fiye da abin da aka sani 'yan watannin baya?
To bari in faɗa maka, yawancin makarantun kwalejojinmu na yanzu ma masu ba da NCE suna damu akan suna son su daina ba da NCE su ba degree gaba daya. Ai wancan lokacin da nake faɗa maka, grade 3 shine headmaster, aka dawo aka ce grade 2, aka dawo aka ce sai bai NCE. To yanzu ana maganan ne ilimin da ya kamata ka samu kafin kai koyarwa, ana son ka samu ya tashi daga NCE ya koma degree.
To yanzu daga nan zuwa shi kuke sa ran ganin an cimma wannan burin?
Inda makarantun yanzu inda sun su ne kamar da suke damu ko a gobe a fara,
ko a hukumance da kuke ainihin duba ayyukan waɗannan makarantu, wani shiri kuke da shi dangane haka?
Idan malamai na primary school in yawanci su ɗan degree ne za mu dire gaba, amma yanzu yawancin su ƴan NCE ne, kuma akwai wurin da garuruwa ko ƙauyuka ko wasu states din da NCE din tukuna ma ba ishe su ba, amma dai yanzu duk kwalejin da kaje in na mai ba da NCE ne za ka ga suna yin degree kuma a ƙarƙashin wani university.
Masu sauraro baki daya yakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da karashin wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu da masu sauraro abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam. Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kun bari mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Assalamu alaikum. Ka kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. To muna kira ga hukumar zaben kasar Gini Conakry da ta yi adalci wajen fitar da sakamakon abinda al'umma suka zaba a zaben shugaban kasa da aka gudanar don ci gaban kasar da kuma kaucewa rikicin bayan zabe. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balane Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya. Suka ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Kamata ya ce masu zanga-zangar kawo ƙarshen sa su yi zanga-zangar gyaran shugabancin Najeriya, ba su kafe kai da fata kan gyaran rundunar 'yan sanda ba ko na SAS. Don shi shugabanci tamkar zuciya ce da gangar jiki, idan ta gyaru kowane ɓangare na shugabancin ƙasar za su gyaru, wanda mafi akasarin al'umma za su yi marhaba da shi. Sako daga Shehu Adamu Rajau ya ce zargin da jami'ar APC ta yi cewa akwai ɓoyayyen manufa kan masu zanga-zangar 'yan SAS abun dubawa ne, domin dai idan ba haka ba aida ba su ci gaba da zanga-zangar ba, ganin cewa gwamnati ta biya musu buƙatarsu, don haka an yi walƙiya mun gano su. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri, Dali Usman Taka Lafiya da injiniya Isa Sadam, suka ce ba shakka ranar abinci ta duniya da aka gudanar ta zo a daidai lokaci, ganin yadda ɗumbin al'ummar duniya ke fama da matsalar yunwa. Da fatan hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun buɗe wa talakawa hanyoyin da za su bi su shawo kan matsalar yunwar da ke addabar su. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email, wato hausa-service@voanews.com.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yaƙin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada, inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron ba da gudumawa da kuma gangamin yaƙin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganin ta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar John Hopkins a safiyar jiya Lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 39.7 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. Har yanzu dai Amurka ce kan gaba a adadin masu COVID-19 a ƙasashen duniya, inda take da mutum miliyan 8.1 da suka kamu da cutar. Ana ci gaba da kidayar kuri'u a Gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban ƙasar da ke yammacin Afirka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gratiam wacce ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.